Aisha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 20 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwararru a fannin kiwon lafiya sun yi wani taro a birnin Kano don tattaunawa akan cututtukan da suka shafi kwakwalwa, musamman farfadiya, da kuma yadda za a horar da jami'an lafiya akan yadda za su yi jinyar masu fama da lalurar.
Koyawa ma'aikatan ƙananan asibitoci yadda za su gane dangogin ciwon kuma su rubuta maganin da ya dace, mun muna ganin shi zai magani wannan matsala. Mun gano cewa inda ka koya musu din za su yi aiki a samu gamsarwa akalla kamar yadda ake samu a manya-manya
Dr. Aminu Taura na asibitin Malam Aminu Kano kenan. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa hukumar lafiya ta ƙasar Ghana ta fara aikin rigakafin cutar COVID-19 a faɗin ƙasar karo na 7 a jiya Laraba, da nufin yi wa mutane kusan miliyan 1 rigakafin. Kamar kowace rana Alhamis a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Mani Barma ya shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Rasha ta yi gargaɗi a game da jiragen ruwan da suka nufi tashar jirgin ruwan Ukraine kwanaki biyu bayan da ta janye daga yarjejeniyar da ta ba da dama a yi safarar hatsin Ukraine ta Bahar Aswad. Sanarwar da aka wallafa ta manhajar aiki sakonni ta Telegram ta ce daga tsakan daren ranar 22, wato ranar 20 ga watan Yuli, agogon Moscow za su ayyana duk wani jirgin ruwan da suka gani kan ruwa a tekun Bahar Aswad da ke kan hanya zuwa tashar jiragen ruwan Ukraine a matsayin yayi dakon makamai ne. Ya kuma kara da cewa za ta ayyana cewa kasashen da suka mallaki jiragen ruwan suna da hannu a tashin hankalin da ake yi a Ukraine, kuma suna tare da bangaren gwamnatin Kiev. Sanarwar ta kuma bayyana hadari na wani lokaci a tattare da bin wasu sassan Bahar Aswad. Kana Rasha ta yi gargadin rashin sassauci na tsaro, wato na tsaron masu aiki cikin ruwa. Shugabar asusun ba da tallafin al'ummar Amurka USAID Samantha Power a jiya Laraba a Kiev ta shaida wa muryar Amurka cewa shugabannin kasashe a fadin duniya su fito fili su nuna kin amincewar su da matakin da Rasha ta dauka na janyewa daga yarjejeniyar da manufarta ta kasance an tabbatar da cewa kasashen duniya sun samu abinci wanda Ukraine take sayarwa. Tunda aka kulla wannan yarjejeniyar, an yi safarar kaso 2/3 na alkama ta Bahar Aswad. Tun farko dai a jiya Laraba, jami'an Ukraine sun ce kwanaki biyu a jere cikin dare dakarun Rasha sun kai wasu hare-hare a yankin Odessa a kudancin Ukraine, sannan kuma suna yunkurin kai wani hari Kiev da wasu yankuna. Amurka ta dakatar da tallafin bincike da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke Wuhan, cibiyar bincike mallakin China wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar koronan da ya kashe kimanin mutum miliyan 7 a fadin duniya. Cibiyar ta daina samun tallafi daga Amurka tun shekarar 2020, amma ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma na Amurka ta kwashe watanni tana binciken ayyukan cibiyar. Kana ta ayyana cewa cibiyar ta ƙi bin ƙa'idojin tarayya, saboda haka ba za a ayya amincewa da ita ba. Janye tallafin ya biyo bayan gazawar da cibiyar ta yi wajen gabatar da wasu bayanan da cibiyar lafiya ta ƙasa NIH ta bukata daga gare ta, wanda hakan ya haifar da zargi cewa cibiyar ta Wuhan da ta take ka'idojin NIH da suka shafi lafiyar dabbobi. Ya zuwa yanzu dai ma'aikatar tsaron Amurka ba ta tabbatar da tushen kwayar cutar ta virus ba. Masu bincike a cibiyar sun sha musu cewa binciken da suke gudanarwa yana da nasaba da barkewar cutar corona. To sai dai kuma a China ta hana masana kimiyya daga kasashen duniya su je su gudanar da bincike a cibiyar da kuma binciken ayyukan da suke aiwatarwa. Afirka ta Kudu a jiya Laraba ta sanar da cewa shugaban Russia Vladimir Putin ba zai halarci wani babban taro da ake sa ran za a yi a watan gobe da kanshi ba, lamarin da ya kasance mafita kan yarjejeniyar da ake yi game da ko Pretoria za ta amince ta tsare shugaban bisa dokokin kotun aikata laifuka na duniya, wato ICC, ko babu. Kotun ICC tana tuhumar Putin da aikata laifukan yaki a lokacin mamayarta a Ukraine. Mai magana da yawun shugaba Cyril Ramaphosa Vincent Magwenya ya ce Russia za ta samu wakilcin ministan harkokin wajen kasar Sergey Lavrov. Sanarwar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Ramaphosa ya bayyana cewa a ganin shi kama Putin a kasar tamkar ayyana yaki ne. Afirka ta Kudu ta sha suka daga kasashen yamma akan abin da ta ayyana da marawa Moscow baya, duk da cewa gwamnatin kasar ta ki amincewa da waɗannan zargi kuma zarge-zarge, kuma ta nace kan kin marawa wani bangare baya. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Yayin da masana kiwon lafiya ke nana ta mahimmancin wayar da kan al'umma game da alfanun ziyartar asibiti ga masu fama da cutar farfadiya domin samun kulawar da ta dace, mahalarta wani taron kasa da kasa akan cututtukan da suka shafi kwakwalwa musamman farfadiya sun bayyana buƙatar horar da ma'aikatan lafiya waɗanda ba likitoci ba, dabarun ganowa da kuma kula da masu lalurar a cibiyoyin kiwon lafiya. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani.
Fiye da shekaru uku, kwararrun kan kiwon lafiya daga Jami'ar Vanderbilt ta kasar Amurka da Jami'ar Bayero Kano a Najeriya da kuma likitoci daga asibitin koyarwa na Aminu Kano suka gudanar da bincike kan hanyoyin inganta dabarun kula da lafiyar masu fama da farfadiya da cutuka masu nasaba da ita. Wadda cibiyar kasa da kasa kan harkokin kiwon lafiya ta NIH dake Amurka ta dauki nauyi. Farfesa Mahmud Umar Sani shi ne mataimakin shugaban Jami'ar Bayero Kano mai kula da harkokin gudanarwa na yau da kullum.
Wannan jami'a ta Vanderbilt a yin shekaru kusan 20 ana haɗin gwiwa na bincike-bincike ɓangaren cutar lafiya da dama a ciki har da ciwon farfadiya da ciwon da suka ci a cikin kwakwalwa da laka. So wannan taro shi ne farko a wannan tsarin na wani tallafi da ake samu daga hukumar ba da tallafi ta duniya suke Amerika na tafiya NIH. To sun ba da wannan tallafi da wannan research wanda zai sa a samu horaswa na likitoci da ma'aikatan lafiya a kan ciwukan farfadiya da kuma ciwuka masu wanda suke shafi kwakwalwa da laka. So wannan taro ya ba da dama ga duk wanda suke wannan bincike-binciken wani su shekaru uku da suka wuce da suka fara su zo su yi faɗi abin da suka samu na bincike kuma a tattauna a kai da a san mafita. Kasudi shi ne a samu wadda wannan marasa lafiya da masu ciwon farfadiya da ciwuka da suka alaƙa da kwakwalwa da laka mafita, saboda an yi bincike za a gane menene matsala kuma ya za a san mafita.
A yayin taron wadda ya wakana a nan Kano, ɗumbin masana da kwararru kan kiwon lafiya a fannoni daban-daban ne suka gabatar da makala galibinsu akan sakamakon binciken da suka yi. Dr. Aminu Taura kwararre ne akan kula da masu lalurar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano na ɗaya daga cikinsu.
Ni na bayani ne akan wani gwaji da muke yi na mu gani idan aka koya wa ma'aikatan asibiti waɗanda ba likitoci ba yadda za su gano nau'o'in ciwon da ake cewa farfadiya, kuma su iya zaben maganin da ya dace, kuma su bayar koyawa ma'aikatan ƙananan asibitoci yadda za su gane dangogin ciwon, kuma su rubuta maganin da ya dace. Mu muna ganin shi zai magani wannan matsala, tunda ai gwajin ya nuna mana cewa hakan yadda muka hasashen hakan ne. Mun yi amfani da tsari na kimiyyar zamani. Mun gano cewa inda ka koya musu din, ka gwada musu, ka ba su kuma horon da za su yi abin da ya kamata, kuma ka zuba ido a kansu, za su yi aiki a samu gamsarwa akalla kamar yadda ake samu a manya-manyan asibitoci.
Sai dai a cewar Dr. Aminu Taura, babban kalubalen shine daga cikin mutanen da ke fama da wannan cuta ta farfadiya kalilan ne ke ziyartar asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya.
To matsalar yanzu idan ka duba shi wannan ciwo da ake cewa farfadiya, kashi 80 da wani abu ko fiye ma mu a nan Kano ma ana maganan fiye da kashi 90 ba sa zuwa asibiti ba a ganin su asibiti balle a maganan magani
akan dai na nuna bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsaki su ƙara kaimi wajen wayar da kan jama'a da kuma ci gaba da tsarin horar da jami'ai da ke aiki a cibiyoyin kiwon lafiya na yankunan karkara. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kuri, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A karan farko tun bayan tawayen mayakan Wagner a Rasha a watan jiya, an ga hoton bidiyon shugaban kungiyar Yevgeny Prigozhin inda yake magana da dakarun a wani sansani a Belarus. Manhajojin aiki sakonni da aka alakanta da sojojin hayan Prigozhin na Wagner cikin wani bidiyo da hoton shi yayi dishi-dishi, sai dai kuma muryar babu tantama ta sace yana magana cikin bidiyon cewa mun yi fada cikin mutunci kuma mun taimakawa Rasha sosai. Bujirewar Prigozhin ita ce barazana mafi girma da ta taba girgiza shugaba Vladimir Putin cikin shekaru 23 da ya kwashi yana mulki, wanda shugaban mayakan ya kulla da zimmar kawar da manyan shugabannin sojin Rasha wanda yake zargi da rashin sanin makamar aiki. Idan muka tabbatar cewa ba za a kunyata mu ba, za mu iya komawa mu ci gaba da ba da gudunmawa kamar yadda muka yi a baya, Prigozhin ya ce. Inda ya amfani da kalmar da Kremlin take ayyana yakinta a Ukraine da ita, ya ce ya kamata mu jira sai lokaci ya yi, lokacin da za mu nuna ƙarfin ikonmu. Dalilin kenan da ya sa aka yanke shawarar mu tafi Belarus. Cikin wannan lokaci za mu tabbatar cewa sojojin Belarus sun kasance sojoji na biyu mafi ƙarfi a duniya. Za mu sha horo mu inganta kanmu sannan mu nufi Afirka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jiya Laraba 19 ga watan Yuli ne hukumar lafiya ta kasar Ghana ta kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19 karo na 7 a fadin kasar, da nufin yi wa mutane kusan miliyan 1 rigakafi. Hukumar ta ce mutane miliyan 10 daga cikin fiye da miliyan 30 na kasar sun samu cikakkiyar allurar rigakafin, yayin da sauran ko dai ba su yi ba kwata-kwata ko kuma ba su kammala karɓar rigakafin ba. A ranar Lahadi 23 ga wannan watan ne za a kammala aikin rigakafin. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas na dauke da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Da yake jawabi a wurin wani taro manema labarai dangane da kaddamar da atisayen na ƙasa, babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Dr. Patrick Kuma Abuaji ya tabbatar da cewar lallai cutar ba ta ƙare ba, duk da irin jita-jitar da ake ta yayatawa cewar an ga ƙarshenta. A halin dai yanzu, wakilin ƙasar Ghana a hukumar kiwon lafiyar duniya Dr. Agata Kwacha ya ba da tabbacin cewar za a tallafa wa Ghana azancin samar da rigakafin a samu cikakken kariya game da cutar ta COVID-19. Akan wannan dalili na samu yankira da wata malamar kiwon lafiya wacce mamba ce ta kwamitin yaki da cutar COVID-19, Dr. Asiya Ahmed, don ƙarin haske.
Ya kawo another roll up of COVID-19 version, kuma wanda exercise na shi ke gwada kamar COVID-19 da kan shi bai wuce ba, akwai COVID isa wanda bai doki version nan ba, da yi kokari ya samu version.
Abin da muke son sani shine yanzu version din ne za a yi ko dai booster?
Akwai version nan kuma akwai booster nan, isa wanda bai iya ya doki COVID nan da farko ya yi kokari ya karbi COVID nan, kuma wanda yake neman booster nan kuma mai shi ya kokari ya karbi booster. Abin da muka sani ne COVID nan bai wuce ba, yana tare da mu, shi dai akwai boyuwa kadan tsakanin COVID nan da mutane, ta mutane na gan kamar abin ya yi rauni, amma kuma Ghana Health Service na duba kar mu zo mu samu cases da yawa kamar kan da watannin baya da muka samu cases.
Kina batun cases wato waɗanda sun ka harbu da cutar, shin har yanzu akwai cases din da aka samu ne?
Akwai cases da yawa, amma kuma beda da yawa ne ba mu samu shi da yawa kamar kan da muke samu
kina nufin har yanzu kenan mutane kan tafi asibiti a same su da cutar ta COVID-19
na'am in ka zo hospital akwai cutar nan muna duba daga laboratory
kin ce mutane miliyan 10 daga sama da miliyan 30 sun kai allura hakan na nufin ba mu cimma makin mu ba na kariya wani adadi za mu samu sa'annan a ce mun cimma wannan maki na kariyar
mutane da yawa ne suna shakkan zuwa su karbi wannan allurar COVID-19 na kuma ya yi karfi sosai a ce Ghana ya samu wannan immunity level na amma muna duba da Ghana Health Service ba kokari ya kawo ainihin adverts da ake buga kan radio da TV kuma da dai bai mutane so to become aware of the risks of COVID and why they need to come and vaccinate akwai mataki da yawa da Ghana Health Service za su yi amma na farko ne ana gaya ma mutane ana watsar da information about COVID na ana gaya musu kaman ciwo nan isa su yi kokari sosai su doke matakin kiyaye kansu
hira da na yi da Dr. Asiya Ahmed wata mamba na kwamitin yaki da cutar COVID-19 a Ghana kenan Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
A gaida Redwan Abbas to kafin ku ji shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan wakar sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta zam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulai Mumuni Barma A wani abin da ke fayyace samun canjin tunani a wajen masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa da dama sun fahimci muhimmancin sana'a ko aikin yi kamar yadda za a iya ganewa daga yadda ake samun nakasassu a fannonin da a can baya suke da daurin kai a game da su Shirin na yau ya sauka a Yola fadar mulkin jihar Adamawa dake yankin arewa maso gabasin Najeriya inda wani mai tawaya a kafafu ke sana'ar DJ Ga kashin farko na tantaunawar da ta hada wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba da bakon shirin Adamu Garba.
Ni haifafen Jimeta ne Adamawa State.
To Adamu Garba gashi nazo na ganka kana da sana'arka da kake yi. Wanda har naji kamar ana ma kirari cewa DJ Miskini. Wannan sana'a ta ka da kake na tura waƙoƙi. Shi yasa ake maka wannan kirari ko dai?
Hakan ne saboda lokacin da na fara in sai in sa sunana saboda kowa sanin da hakan ga kyara shi amma ba haka bane sunan na sa DJ Mambo ne na sa to amma shi ne wasu suke kira da DJ Maskin saboda bisa yanayin da zuwa nake ski ne gurgu sannan kuma ina son in kyautata rayuwata ya rayuwata sannan kuma ina dan neman abinci da gefen harkar sana'a da to shi ne ake kira da hakan to amma wani abin duk bai dame ni ban kan ma ka kira da DJ Mambo in duk ba shi bane in ma ka kira da DJ Maskin in ma duk ba damuwa bane.
Kamar da shi aka haife ka ne ko daga baya ne ya same ka?
A da shi aka haife ni haka aka haife ni.
Haka
haife ka? A haka a duniya.
To yaya kauke ke gudanar da rayuwa har ka zo ga wannan lokaci haka?
To alhamdulillahi kamar yadda kowa yake jin daɗin rayuwarsa kowa yake biya kan shi bukata kuma kowa zai je inda yake so ni ma haka nake biya kan shi bukata kuma kowa inda yake jin ƙarfi da lafiya jikinsa ya koma ni ma haka nake iya komawa rayuwata saboda na tashi na tsinci kana a familin mu ni kadai Allah ya fita da ni haka saboda familin mu ba makawa ba kowa amma Allah shi ya ga daman ya fita da ni haka kuma ya san me yasa fita da ni haka to shi yasa ban yi dautun da rayuwa ba ban ba da gibba ba shine ce bari in dogara da kaina zan samu abin zan rufa kaina asiri ko da kadan kadan ne ya fa ce zauna zaman ban san me nake ba ko kuma in ce a zauna sai an yi min wani abu.
Yanzu kamar shekaran ka nawa misali?
Ina shekara 27.
To shekara 27 nan shekara nawa kai kana wannan sana'a taka ta DJ?
Shekaran da dan yawa kadan ka. Amma ba zan iya tunawa ba.
Wannan sana'a naka da kake yanzu. Ta yaya kake ka samu waƙoƙi da kake mu'amala da su?
Ina da hard drives kamar irin 500 gig. Ina da su external da kuma internal. To na cikin computer sai na ware shi nake selecting na waƙoƙi daban-daban haka. Shi kuma external din sai yake turo season film da sauransu kamar yadda kowa da yake da downloading da sauransu ne ma haka yake. To shi ne na samu sai in tura mutane sai su zabiya na haka.
To yanzu Adamu kuma wannan guri sana'a naka baka fuskantar wani kalubale ana zuwa a yi mu'amala da kai haka kai tsaye?
Sosai ana yi kalubale ɗaya ne zace saboda kaga yanzu musamman mutanen Najeriya yanzu haka idan kai disabled people ne idan ka bude sana'a sai kaga a tsallake ga an je an saya waje mai lafiya so amma wasu ba sa tunanin hakan wasu gaskiya ni da na fara wannan mu'amala ga Allah na samu jama'a da dama sannan har ma in ma ban bude ma ana nema yanzu ba haka. An kyana awa ya fi sau mutum 12 sau kyana suna tambaya na wayya ya aka yi kwana biyu na tura waka me yake faruwa me yake tafiya saboda su suna jin daɗin yanayin aiki da nake musu suna samu abubuwan da ko da sun je wani wajen ba sa samu kwata-kwata to suna ta mamaki a ina nake nemawa ni kuma na san yanayin aiki na san kuma abin da nake yi saboda in samu in biya mutane bukata har gudun su ya kwanta saboda kaga yanzu in ka zauna haka kawai wannan damuwa ne matsala ne.
Ka yi karatu?
Na yi karatu primary school a layin Shinko Anwarudin sannan in tafi Dobele na kammala secondary school na shekara 6 to yanzu kuma Allah ya yi allahunsa da taimakon Allah taimakon ubangiji taimakon mutane in samu in je na diploma na a nan hayin gada federal poly a kowace ta launin karatu na shi ne ta biya mun haka.
Wacce ce ta dauki nauyin karatun ka? Allah sarki. To yanzu yaya kake gudanar da karatun haka mutum da yanzu ka shiga cikin high institution wanda za ka rika gwamutsuwa haka da wasu mutane manya-manya yaya baka fuskantar wani kalubale a wannan makaranta?
Babu ana hafa da ne ana ganin yanayin kokari na yanayin performance na yanayin da yake so in cimma buri na a cikin rayuwar duniya ta to shine kowa in ya gani yana mamaki sannan kuma ana faman tallafa mun ma da yawa a cikin makarantun.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na kasa DJ Adamu Garba haifafan Jimeta mazaunin Yola a jihar Adamawa da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya.
A gaida Sulaiman Mana Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana.
Da jaridan jaridar Kaniyar Times da muso masharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine matasa miliyan 1.5 ba su zuwa makaranta kuma ba su da aikin yi, sa'an nan kuma ba su samu na koro. Wannan na kunshi ne a cikin rahoton rubu'i na uku na shekara ta 2022 na ma'aikatar ƙididdigan ƙasar Ghana. Jaridar ta ce daya a cikin hudu dake wakiltar kashi 24.2 na matasa tsakanin shekaru 15 da 24 ba su zuwa makaranta, ba su da aikin yi, kuma ba su samun horo. Ta kuma nuna cewar kashi 24.2 na wakiltar matasa miliyan 1.5 waɗanda shekarun su ke tsakanin 15 da 24. Ita kuma jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito zan maye gurbin Marigayi Rollins a matsayin na ubangidanku Alan ne ke faɗi wa al'umman Volta Region. Wannan jaridar ta ce dan takarar neman kujerar shugabancin ƙasa na jam'iyyar New Patriotic Party Mr. Alan Kojo Chairman ya nuna cewar mutuwar Marigayi shugaba Rollins dai wani abin takaici ne, amma kuma al'umman ja Volta kada su damu saboda shi Alan a shirye yake maye gurbin Marigayi Rollins a matsayin ubangidansu. Da yake magana da wakilai daga mazaɓu daban-daban da sun ka haɗu a Aplau cikin Kitu da kuma Saga Kofi ta ainihin tsakiyar Tongo a jiya, Mr. Alan Chiramantin da aka kuma fi sani da Alan Kasha ya nuna cewar wakilai a jihar Volta sun ba shi dama ya shugabanci NPP da kuma Ghana gabaki ɗaya dai taka rawa daidai da irin wadda Rollins ya taka don kawo wa jihar cigaba. Karin titunan birnin Accra sun zama tarko na mutuwa wa masu motoci, yayin da duka traffic lights da ke akan hanyoyin ba su aiki, kuma ma'aikatar da ke kula da hanyoyin motar na shan fama wurin maido da su su yi aiki. Jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan, kuma ta ce tarin manyan tituna a nan birnin Accra sun zama tarkon mutuwa wa masu motoci da matafiya gabaki ɗaya saboda tarin traffic lights ba su aiki, abin da ya sa sashi da dama na manyan titunan suka zama wurare na haɗari. Kana hasada da iyayyen Bawumia, Adumaku Bafi ne ya farma Kennedy a Japan, kuma jaridar The Herald ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce tsohon daraktan sadarwa na New Patriotic Party Adumaku Bafi ya farma Kennedy a Japan, mamban majalisar dokoki na Asin Central wadda kuma ɗan takara ne da ke neman tikitin shugabancin jam'iyyar NPP a zaɓe mai zuwa. Dangane da irin yadda yake yawan kai wa mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia hari, wadda shi ma ɗin ke neman wannan tikiti na shugabancin jam'iyyar a zaɓen shekara ta 2024. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Rasha ta yi gargaɗi a game da jiragen ruwan da suka nufi tashar jirgin ruwan Ukraine kwanaki biyu bayan da ta janye daga yarjejeniyar da ta ba ta dama a yi safarar hatsin Ukraine ta Bahar Aswad. Sanarwar da aka wallafa ta manhajar aiki sakonni ta Telegram ta ce daga tsakan daren ranar 20 ga watan Yuni agogon Moscow za su ayyana duk wani jirgin ruwan da suka gani kan ruwa a Bahar Aswad da ke kan hanya zuwa tashar jiragen ruwan Ukraine a matsayin yanayi wato yayi da kun makamai. Amurka ta dakatar da tallafin binciken da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke Wuhan, cibiyar binciken mallakin China wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar corona da ya kashe kimanin mutum miliyan 7 a faɗin duniya. Cibiyar ta daina samun tallafi daga Amurka tun shekarar 2020, amma ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma na Amurka ta kwashe watanni tana binciken ayyukan cibiyar. Kana ta ayyana cewa cibiyar ta ƙi bin ƙa'idojin tarayya, saboda haka ba za a iya amincewa da ita ba. Afirka ta Kudu a jiya Laraba ta sanar da cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai halarci wani babban taron da ake sa ran za a yi a watan gobe don da kanshi ba, lamarin da ya kasance mafita kan yarjejeniyar da ake yi game da ko Pretoria za ta amince ta tsare shugaban bisa dokokin kotun ICC ko babu.
Kamar sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu John Cummings, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.